إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة جماد الآخر جماد الآخرة شكرا دبو ليا دري هدو دتلاتن دترا هجرر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة واندي يدي دي دا أشرين قوة بيو shekara ta 2018 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Ammar bin Yasir masallacin da ke cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano domin karatu a cikin littafin nan na Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a wanda babban malamin mu Sheikh Usman dan Fodio رحمه الله تعالى يا ولفا wannan shine darasin mu na 38 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin mu da ya gabata malam ya karantar da mu wasu daga cikin bid'o'i da mutane suka kirkiro a cikin addini a babun sallar matafi ma'ana sallar kasaru da kuma abin da ya shafi sallar juma'a yace na daga cikin bid'ar da mutane suka kirkiro wanda ta saba da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a abin da ya shafi kasaru shine kin yin kasaru din mutun yana matafi amma ya kin kasaru wannan bid'a ce bid'ar kuma abar haramtawa ga malaman da suke ganin sallar matafi din nan kasaru wajibi ce ko kuma mafi karanci kace bid'a ce makaruhiya kin yin kasaru din a halin tafiya ga malaman da suke ganin cewa yin sallar kasaru sunna ce ba wajiba ba to ko mun tafi akan waɗanda suka ce wajibi da waɗanda suka ce sunna game da sallar kasaru to diddai kin yin sallar kasaru a halin tafiya bid'a ne sabawa ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da ainihin wato malam ya faɗa game da sallar juma'a ya waitar masallatan juma'a a cikin gari guda ba kuma tare da wata bukata wadda ta sa za a yi masallacin juma'a sama da ɗaya ba idan bukatar mutanen garin masallacin juma'a guda ɗaya ne tak bukatar su to bid'a ne ƙara yin wani masallaci banda masallacin da ake da shi na farko har ma cikin maganganun da malamai suka faɗi suka ce idan mutum ya zo zai yi sallah to ya yi sallah a masallacin farko ba na biyu da aka kirkira ba amma idan akwai bukata saboda yawan al'umma da za ta sa a yawaita masallatan juma'a daidai da bukatar jama'a to wannan ba zai zamanto abin kyama ba a cikin addini. Yana daga cikin abin da malam ya karantar da mu a satin da ya gabata shine ta'aliyatul manar. Yace bid'a ne tsawaita hasumiya ta masallaci a yi doguwar hasumiya. Bid'a ce a bar haramtawa idan an yi haka da niyyar alfahari. Nuna cewa masallacinku ya fi kowane masallaci a garin, daga ko ina kake kana iya gano shi, kuna kambama masallacinku kuna cika baki da shi, shi yasa kuka ɗaukaka hasumiyarsa. To wannan ɗaukaka hasumiya bid'a ce, kuma bid'an nan abar haramtawa. Yake cewa domin gina masallaci a irin wannan tsarin ya saɓawa magabata na ƙwarai. Abu na farko kenan, yin doguwar hasumiya a bar, wato an hana yinta saboda abubuwa guda uku. Daga na farko shine saɓawa tafarkin magabata na ƙwarai. Na biyu kuma, idan har ya zamanto wannan doguwar hasumiya tana sa ana gano al'aurar musulmi, ma'ana ana gano tsakiyar gidajen musulmi iyalansu suna ciki, amma daga hasumiya an hau ana gano cikin gidajen mutane, to wannan yana daga cikin abin da yasa aka ce wannan ɗaukaka manara ɗin a hana. Abu na uku kuma, wani lokaci sai ya zamanto sautin kiran sallah da sauran abubuwa da ake yi a masallaci na karatu ko wani abu mai kama da haka, sai ya zamanto na can nesa ne suke jiyowa, amma waɗanda suke kusa da masallacin ba su jiyowa saboda nisan da hasumiyar ta yi da su. To bisa waɗannan dalilai malam yake ganin cewa bai dace ba a dinga yin ta'aliyatul manar. Na daga cikin irin abin da malam ya ambata na bid'a game da sallar juma'a ko game da juma'a ko masallacin juma'a, wanda shine matashiyar karatunmu a yau. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa min dhalika fil jumu'ati aydan rafu as-sawt hala al-khutba wa huwa bid'atun muharramatun ijma'a. Mala yace yana daga cikin abin da ya saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam, kenan bid'a ne rafu as-sawt, daga murya halal khutba, lokacin da liman yake huduba a masallaci, kai kuma ka taho, kai da dan uwanka kun taho masallaci kuna ta hira, kun shigo kun tarar ana khutba kuna ta daga murya, wannan ko shakka babu bid'a ne. Wa fil madkhal, yazo cikin littafin madkhal na Ibn al-Hajj, yace wa yanbaghi lil imam, ya kamata ga liman an yamna'a man yarfa'a sautahu fil masjid, ya hana duk wanda yaga yana daga murya a masallaci, fi halal khutba, fi halil khutbati, a lokacin da ake huduba, wa ghayriha, da ma lokacin da ba hudubar ake ba. Me yasa? Li anna raf'a sauti fil masjid bid'atun, domin daga murya a dinga hargowa a cikin masallaci wannan bid'a ne, ba a girmama dakin Allah ba, ya zamanto kowa ya zaka daga, to inda har zai zamanto zai bayu zuwa ga daga murya, to sai ka fita daga cikin masallaci, ba za ka zo ka dinga hello kana daga murya mutane, wani yana karatun Qur'ani, wani yana sallah yana ganawa da Allah, wani yana tasbihi, wani yana kaza. Idan kuma lokacin da ake khutba ne ka daga waya, dama mun karanta a can farko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce koda wani kaga yana surutu a masallaci ba ruwanka da shi, idan ma ka ce da shi yayi shiru kai ma kai ba daidai ba. Idza qulta li sahibika ansit yawm aljum'ati wal imam yakhutubu faqad laghawta, idan ka ce wa dan uwanka, wato dan uwanka musulmi koda baka san shi ba, kace malam khutba ake kai shiru, to kai din da kai masa magana cewa yayi shiru, to kai ma kai lagau, kai zancan banza, kaga kana ganin kamar nasiha kai. To amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin da kai ba nasiha sunanta ba, lagau kai, ka kyale shi ta surutun sa, alabashin an kidar da sallah sai kai mar jan hankali kai min nasiha cewa ba a yin surutu ana khutba. Kuma galiban za ka ga har yanzu ko mutane ba su san wannan hukuncin bane ko mantawa suke, har yanzu zaka iya samun ana sallar juma'a mutun yana me yana su ana khutbar juma'a kai mutun yana surutu, ko kuma ana khutbar juma'a mutun a kira shi a waya ya daga, amma sai ka kashe waya in an kira ka kai rejecting din kiran da aka yi saboda ana khutba, to masallaci ba guri bane da yayi dace da hargowa ko daga murya. Ko da karatu zaka yi, to in dai ba gabaki dai kamar irin wanda muke yi yanzu, kaga kowa ni yake saurara ko mai karatu kake saurara, to kaga wannan dama kowa yayi shiru ya nutsu sauraron abin da ake fada yake yi. Amma a lokacin da ya zamanto ba karatu ake yi ba, ba khutba ake ba, to kila za ka ga wani tasbihi yake, wani shi kuma karatun Qur'ani yake, to karatun Qur'anin za ka ga wani lokaci wani in yana kusa da kai sai kai kuma sai ya kirkita maka lissafi, sai ta daga murya duk wanda kuke kusa da shi, sai karatun zai dinga shigan muku cikin naku. To wannan shi ma kuskure, sai mutum yayi daidai yanda zai ji shi, ya ji yadda kansa, ko ya ji yadda na kusa da shi in ba karatu yake ba, ko kuma ya ji yadda kansa alal aqal, sai zamanto na kusa da shi shi ma yana jiyar da kansa, wancan shi ma yana jiyar da kansa. In ka zo dai zaka dan dinga jin yanayin yanda masallacin ke yi, karatu ake yi, amma babu wanda zaka ji muryarsa ta danna ta kowa. To in ya zamanto har karatu ba a so a ɗaukaka murya dan kada ka shiga haƙƙin wani, to ya daga surutu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi rangadi cikin dare wata rana, ya biyo gidan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, ya ji shi yana kiyamun laili amma muryarsa kasa-kasa. Ya wuce ya biyo ta gidan sayyidina Umar, shi ma ya ji shi a daidai lokacin kiyamun laili yake, amma ya daga muryarsa kamar an sa loud speaker. Da gari ya waye suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce wa sayyidina Abubakar, ai jiya na je wuciya ta wajen gidanka, na ji ka kana yin kiyamun laili amma na ji muryarka ta yi kasa. Me yasa kai kasa da muryarka? Yace qad asma'tu man najaitu, yace wanda nake ganawa da shi yana ji, ba bukata ta wani ya ji na can gefe ba, Allah da nake gana da shi shi nake bukata ya ji kuma ya ji, sai nake ganin babu bukatar sai na bude murya. Annabi yace kai gaskiya, amma dai muryar ta yi kasa da yawa, dan daga ta kadan. Yace kai kuma sayyidina Umar, nazo wuce ta gidanka ba dama mala, kamar an sa loudspeaker mala, muryar nan da tana tai kana ta kiyamun laili, me yasa ka daga muryar ka haka da yawa? Yace dan in farkar da masu bacci ba lokacin bacci bane, in kuma fatattaki shedan kar ya dauka akwai wajen latsi a tattare da ni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka ne, amma muryar ka tayi sama da yawa, dan yo kasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta sahabban sa yake, to kaga in har karatun Qur'ani tahajjud ba a so ka daga murya, musamman cikin dare za ka gana irin wannan, wani ba shi da lafiya dan baccin yanzu ya fara daukan sa, kazo ka sa loudspeaker kana ta karatu ko an abun nan, kamar yanda muka yi bayani lokacin da ana maganar kiran sallah cikin dare kawai, sai ladan shi baccin yayi ya ishe shi kawai, ya zo ba kiran sallah ne ba kawai, ya sa muku karatun Qur'ani, ko kuma kawai ya sa karatun Qur'ani kuma a ciki ya samu wata kwana ya lullube ya cigaba da baccin sa. Akwai wanda shi kuma to kaga me hikimar haka, to ire-iren waɗannan abubuwan in dai har daga murya a cikin masallaci ko da karatu ne ba daidai bane, to ina ga daga murya da surutu ko musu a cikin masallaci ko rigima, wani lokaci za ga haffada sai ga ana nema a yi a cikin masallaci. Ala ayyi halin dai, lokacin da liman yake khutba ba a buƙatar daga murya, ana buƙatar kowa ya shiru ya saurari liman. Wa min zalika fil jumu'ati aidan, yana daga cikin bid'a a cikin abin da ya shafi jumu'a, at-tanaffulu ba'da al-jumu'ati fil masjid, yin nafila bayan an idar da sallar jumu'a a masallaci. Wannan shi ma ba haka annabi yake yi ba sallallahu alaihi wasallam, zaka kuma ana yi an idar da sallah, wani kawai sai samu wani guri kuma sai ta da sallar nafila. Lalle ana yin sallar nafila bayan jumu'a amma ba a masallaci ba, in kana so kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tafi gida. Wa huwa bid'atun, malan yake cewa bid'a ne, hatta yansarifa ila baiti, har sai mutun ya tafi gida, fa yusalli fihi, sai ya salla a gida, haka ake so. Sallar farilla ka zo masallaci, sallar nafila ka je ka raye gidanka, ba a so gidanka ya zama makabarta, ka kwaso farilla ka kata masallaci, nafulfulun ma duk ka dade su masallaci, gidanka kuma ya koma kango. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafulfuli ne a cikin gida. Intaha bayanu ma ahdathahu an-nasu fi babi salatil musafir wal jumu'a. Shehu Uthman dan fodiyo yace anan ne bayani ya tike game da abubuwan da mutane suka kirkiro a babin sallar matafi da sallar jumu'a, min al bid'i ash-shaytaniyya, na daga abin da ya shafi bid'o'i irin na shaytan ala sabili tanbihil uqala malan yayi wannan jan hankali ne dan fadakar da masu hankali la ala sabili al-ihsa ba ya fada bane dan ya dinga lissafawa da kirga laifukan da mutane suke aikatawa al-babu sadisu ashara babi na 16 fi bayani tariqis sunnatil muhammadiyyati fi babi salatil eidain wato a cikin wannan babi na 16 zamu ji bayani game da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a abin da ya shafi sallar idi guda biyu karamar sallah da babbar sallah wa bayani ma ahdathahu an-nasu fihi da kuma zaka ji irin bayanin abubuwan da ko kaga ana yi bid'a ne mutane ne suka kirkiro a sallar idi na karamar sallah ko babbar sallah min al-bid'i ash-shaytaniyya na daga bid'o'i irin na shaytan tariqus sunnati fi babi salatil eidain sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a babin sallar idi guda biyu wa amma tariqus sunnatil muhammadiyyati fi babi salatil eidain amma kaga sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a babin sallar idi guda biyu fa huwa an yusallihi ma kullu wahidin shine kowane daya daga cikin musulmi ya sallaci waɗannan salloli guda biyu sallar karamar sallah da babba kama kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaf'al kaman yanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake yi fi hadainil yawmain a waɗannan ranaku guda biyu ba kar ka manta ba kai ka fara sallar idi ba hasali sai da aka shar'anta ta sannan ka san da ita wanda aka aiko da bayanin addini yayi sallar idin nan yayi babbar sallah yayi karamar sallah to abinda ake so a gare ni a gare ka a matsayin mu na musulmi mu kwaikwayi addini mu daga hannun wanda aka aiko ya koya mana addini shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bincika ka ji yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sallar idi yaya yake tafiya yaya yake dawowa dame 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 annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a idin karamar sallah dame kuma aka rawaito a hadisai tabbatattu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a idin babbar sallah wa min tariqi sunnatihi mala yace to zan gaya maka wasu daga cikin abinda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yace yana daga sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al aklu يوم الفطر قبل الخروج منزان الله يا تبته yana cin abinci yawmal fitri ranar idin karamar sallah qabala al khuruj kafin ya fita zuwa masallaci kafin ya tafi zuwa sallar idi sai ya ci abinci nadban mustahabbi ne haka mustahabbi ne ana so mutun asidin karamar sallah ya ci abinci kafin ya tafi sallar idi wannan hadisin ya tabbata cikin ainihin wato bukhari yake cewa wa fi sahihil bukhari an anas hadisi ya tabbata cikin bukhari daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda qal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yaghdu yawmal fitr manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance baya yin sammako ya fita ranar idin karamar sallah hatta ya akula tamaratin har sai ya ci dabino kuma in zai ci dabinon mara yake ci yana cin kamar kwaya uku sai ya samu dabino kwaya uku sai ya ci sannan ya tafi kaga dama an ajiye azumi da haka ba azumi ake ba a ranar dan haka dan ka bambanta jiya da yau jiya a daidai wannan lokacin bakin ka a kama yake azumi kake yau kuma ranar idi ne na karamar sallah dan ka bambance tsakanin jiya da yau in ka tafi baka ci ba har sai da ka dawo kai kama da mai azumi dan haka kuma kamanceceniya da mai azumi ranar sallah kuskure ne dan haka ka ci wani abu da yake nuna fa yau fa take sallah ba azumi kake ba idan ba abu gama abinci ba a lokacin samu dabino ko ka samu shayi da buredi ko ka samu koko ko sauran dumaman jiya ka ci ya dai nuna ya ka bambance tsakanin yau take sallah da kuma jiya azumin karshe ko 29 ko 30 ga Ramadan da haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin wani abu a idin karamar sallah kafin ya tafi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihin littafin sa a Kitabul Idain a karkashin babul akli yawm al-fitr qabl al-khuruj babun dake bayani akan a ci abinci wato ranar idin karamar sallah kafin mutun ya tafi sallar idi sai ya kawo wannan hadithin riwayar Anas wa fihi aidan ya dai zo a cikin Bukhari an Anas radiyallahu an an karbo daga Anas Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya maka a hadithin da ya gabata yana cin dabino to ba kuma kwaya ɗaya yake ci ko kuma ya ci wani adadi da ba a san yawan su ba a har yawan adadin da Annabi yake ci an gano Anas yace ya akuluhunna wa ya'kuluhunna witran Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin su mara ma'ana yana cin kaman kwaya uku haka shine witran zai ci daya biyu uku haka yake samu sai ya ci dama ba ci za ya koshi ba a dai bambance tsakanin jiya da kuma yau take sallah wannan hadisi ne wanda yake Imam Bukhari ya ruwaito shi wato da lafazin wannan hadisin na Anas Allah ya kara masa yadda qultu Shehu Uthman dan podio yace wa amma sunnatuhu sallallahu alaihi wa sallam fi eidin nahri kaji abinda sunnar annabi ta gudana akai game da idin karamar sallah ko ka ci wani abu kafin ka tafi sallar idi wannan shi ya dace da sunna to babbar sallah fa sai ya ce amma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama fi idin nahri game da idin babbar sallah idin layya fa ta'khirul fitr nadban shi kuma an so ka jinkirta cin abinci mustahabbi ne an so haka kaga bambancin sa da wancan dama can shi idin babbar sallah jiya da shekaran jiya duk bakin ka abu da yake ci kake ta yi to yau kuma ka ji wani hikima ta shari'a sai kuma aka ci to an so shi kuma idin babbar sallah kar ka ci abinci sai ka dawo musamman in za ka yi layya dan ya zaman to ka fara cin naman layyaka shi yasa in muka karanta can gaba za ku ji an ake so a yi sallar idi da wuri saboda mutane su dawo su yayyanka dabbobin su a dan soye kayan ciki ko da shi mutun ya fara an bayyana liyakuna awwalu ta'amihi min lahmi udhiyati dan ya zamanto farkon abin da yaci a wannan idin babbar sallah naman layyasa ne wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wancan hadithin na abdullahi bin buraida ne cewa Abdullahi bin Buraida daga mahaifinsa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la ya kharuju yawmal fidr wai baya fita ranar idin karamar sallah hatta ya ta'ama sai ya ci abinci wala ya ta'amu sannan baya cin abinci yawmal adha idin babbar sallah hatta yusalliya har sai ya je sallar idin ya dawo Abu Isa Tirmidhi yace hadithun Buraida bin Husayb al-Aslami hadithun garibun yace wannan hadisi ne da'ifi wastahabba qaumun min ahli al-ilm amma wasu daga cikin malamai sun ce mustahabbi ne Allah ya kharuja yawm al-fidr kada mutun ya fita idin karamar sallah hatta ya ta'ama shay'an sai ya ci wani abu wa yustahabbu sannan an so mustahabbi ne an yufdira ala tamrin in zai ci wani abu ya ci dabino sai dai in ba dabino sai ya ci abin da yake da akwai wala yat'amu amma ba zai ci abinci ba yawmal adha ranan idin babbar sallah hatta ya raji a har sai ya dawo malamai sun so haka qala shaykh shakir shaykh ahmad muhammad shakir yake cewa a cikin sharhin sa ga wannan hadisi yace hadisin ya zo cikin al-muntaqa na Ahmad da Ibn Majah sannan Shaukani ya jingina hadithin zuwa ga Ibn Hibban da Daraqutni da Hakim da Baihaqi wa qal Imam al-Bai yake cewa qala yace sahahahu Ibn Qattan kai yace Ibn Qattan ya inganta wannan hadithin wa rawahu aidan at-Tayalisi sannan wato Dawud at-Tayalisi ya ruwaito wannan hadithin fi musnadihi a cikin musnad dinsa wato daga Thawab bin Utba al-Jami'u as-Sahih li Abi Isa Muhammad bin Isa shi ma ya ruwaito wannan hadithin wannan bayanin sharhi ne da ko ta'liki ne na wato Ahmad Shakir da haka akwai malaman da suka ce hadithin ya inganta cewa kar a ci abinci idin karamar sallah a ci abinci kafin a fita sallar idi sannan kuma idin babbar sallah a yi hakuri kar a ci abinci har sai an dawo daga sallar idi wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam at-tabkiru ila al-eid yin sammako zuwa sallar idi nadban shi ma an so haka ba a so mutane su jinkiri ai ta guje-gujen nan sauri wajen tafiya sallar idi a fita da wuri in an ce za a yi sallah kamar karfe 7 musamman yanzu Allah ya kawo mana sauki ana sassanarwa a masallaci masallaci kaza za su yi sallar su karfe 8 masallaci kaza za su yi 8 saura kwata wuri kaza za su yi 8 da kwata zaka yi taji to kaga tun jiya da daddare an sarar da kai ka kuma yanke ga masallacin da zaka je ka ji lokacin da za su tafi za su tada sallah to sai kai kokari kai sammako ka nufi wannan masallaci din an fahimta domin yana daga cikin sunnayin sammako zuwa ranar masallacin idi wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari fi babi tabkiri ila al-eid a karkashin babun yin sammako zuwa sallar idi wa qala abdullah ibn busr abdullah ibn busr yace in kunna qad faragna min salati al-eid fi hadhihi as-sa'a mun kasance haqiqa mun gama sallah a daidai wannan lokacin ma'ana a lokacin da muke a daidai irin wannan lokacin ce mun gama sallar ainihin wato idi wa zalika hina tasbih wannan wato lokacin da ya halatta ayi sallar nafila kenan ma'ana da zarar hantsi rana ta dan fito din nan lokacin da ake walaha to ayi sallar idi a lokacin musamman sallar idin layya saboda ayi maza-maza mutane su dawo su yanka dabbobinsu da sauransu shi ma karamar sallah ana so mutane su yi maza-maza su dawo wajen iyalansu saboda wani iyalansa dama an saba tare ake cin abinci da iyalai da matan mutum da ƴaƴansa ake haduwa a ci abinci wani dama ƴaƴansa ba su saba ganin sa a daidai wannan lokaci ba dan haka ranar idi shi yasa aka ce idin karamar sallah a fitar da zakafin da kai har matalauta kan su fita neman abinci duk kowa ya zauna cikin iyalinsa dan alal aqalla rana daya a shekara kila yaranka ba su saba ganin ka ba a ce da sassafe kana zaune ka wuni baka je ko ina ba yaranka su ji dadi yau abbansu ko babansu yana gida to haka ake so dan haka shi yasa ake son a yi sallar idin da wuri in an yi sallar idi a mutane su dawo domin a ci abinci a idin karamar sallah idin babbar sallah kuma ya zamanto an idin babbar sallah kuma ya zamanto an abin nan wato an dawo domin yanka dabban layya yake cewa in kunna qad faragna min salati al-eid fi hadhihi as-sa'a wa dhalika hina at-tasbih yace mun kasance daidai irin wannan lokacin tun mun gama sallar idi din mu kuma dama lokaci ne da ake iya yin sallar nafila a daidai wannan lokaci din wannan hadisin imam al-bukhari a cikin kitabul idain babu tabkir ila al-eid wato ya kawo wannan hadisin ruwayar abdullah ibn busr wannan hadisin sai ya nuna mana ashe karka dinga korafi dan masallacin idi an yi sallah karfe 8 ko 8 saura ka dinga cewa ya kamata a ce an kai shi tara ko an kai shi tara da wani abu akwai hikimar yi da wuri-wuri ai idan da sallah mutane su dawo wanda za su yi layye su fara shirye-shiryen yanka dabbobinsu na layye da gyarawa wayanda kuma ba za su yi layyen ba su ma su dawo cikin iyalansu da haka wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kar a jinkirta sallar idi har sai rana ta fara zafi kafin rana ta fito ta fara dumi tunan an yi sallar idi mutane sun dawo wannan shine daidai wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam yana daga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khuruj ila al-musalla fita zuwa sallar idi fil fada zuwa gurin da yake fili wa sahara sannan gurin da yake sahara zan samu ne a fitaccen wajen gari ko da yake yanzu duk kusan wajen garin yayi nisa da yawa duk kusan guraren da ake sallar idi yanzu sun zama cikin gari to ana so dai ayi sallar idi a fili ba cikin gini ba ba cikin masallaci kamar haka ba Allahumma sai dai an samu darura ta saukar ruwan sama ko wani abu mai kama da haka amma in ba haka ba ana so ayi sallar idi ne a budadden guri inda babu ainihin wato gini يوم الفطر والأضحى رانر إيدن كرم صلى دبب صلى لمن بغير مكة غوانديك أوان غري أواتك أصابا غرم مكة ندبان أنسوين حكا. وفي صحيح البخاري أرويت حديثي أتكم بخاري عن أبي سعيد الخدري دقى أبي سعيد الخدري الله يكارى مسيده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى من زم الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إيدن كرم الصلاة دب بصلاة با أما صلاة شن سيكين صلاة با ينا فتاشي دكانس إلى المصلى زوا قرن دعكتان ديش دنين صلاة إيدي شاكي كرا مصلى با مصلاة شواني كاغبا إلى المسجد أكتياتو با إلى المصلى قرن دا فيلين أنت ديش دنين صلاة إيدي to can annabi sallallahu alaihi wasallam yake barin masallacin sa ta fitan domin ainihin wato yin sallar idi wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi cikin sahihin littafin sa kitabul idain ababul khuruj ila al-eid bi ghairi minbar babun da yazo na fita zuwa sallar idi bi ghairi minbarin ba tare da an dauki wani minbari ba ba sallar juma'a bace da za a dauki wani munbari ba sai an dauki munbari ba sai kawo wannan hadisin na Abi Sa'id al-Khudri wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam tarku hamli silah ila salati al-eidain wujuban yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam rashin daukar makami zuwa sallar idi wannan wajibi ne kada dauki wani makami ranar kwanciya hankali ne da farin ciki da murna ba ranar ta da tarzoma bane ba ranar sare sare bane da za a ce an fita an dawo sallar idi wasu kuma sun tsaya suna ta sare saren junan su wannan jahiliya kenan da aka ranar sallar idi ba ma a daukan makami in ba akwai dalilin da zai sa a dauka ba kaman jami'an tsaro suna tunanin cewa za a iya samun tarzoma ko za a iya samun wata matsala suka dauki makamansu saboda samar da walwala da kwanciyar hankali mutane su yi sallar idi lafiya to kaga wannan sai ya zamanto babu wata matsala kenan amma in ba haka ba ba a daukan makami a sallar idi mutum sai ya ajiye makamansa ko da mu abocin tafiya da makami ne kaman za ka ga a wancan lokuta din za ka ga baka rasa su da takobi a rataye ko baka raba mutum da yar addasa kaman in kaje garuruwan Fulani za ka ga ba a rabuwa da adda haka ba a rabuwa da sanda wanda mutum ya taho hanya ko da wani abu zai iya taso masa yayi zamanto yana da wani abu da zai kare kansa to ranar idi ba a so ka dauko sanda ko takobi ko wani makami ka taho masallacin idi dan haka yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ajiye makamai ranar idi ba ranar yaki bace ba a zubar da jini ranar idi tarkul hamli silah barin daukar makami ila salatul eidain zuwa sallar idi wujuban wannan wajibi ne وفي صحيح البخاري حديث يازو تشم بخاري وقال الحسن حسن يكيت الحسن يكيت نهو أن يحمل السلاح يوم عيد إلا أن يخاف العدو يكي نهو أنها نيسو أن يحمل السلاح ستوكو مكامي يوكو ستوكو مكامي يوم عيد رانر إيدي كو كرم صلى كو ببصلى illa an yakhafu al-aduwa sai dai in suna tsoran akwai abokan adawa akwai makiya da za su iya far musu ko su tare su a hanya ko a far musu suna sallah ko bayan sun dawo kan hanya a tare su to wannan babu laifi su dauki makami dan kariya an fahimta amma idan babu wani abu na tashin hankali da ake tunanin faruwa da za ka yi amfani da makami don kare kanka babu bukatar ranar idin karamar sallah ko babbar sallah a ga wani ya dauki makami ya tafi sallar idi wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito cikin kitabul idain babu ma yukrahu min haml as-silah babun da yazo na irin abin da aka karhanta na daukan makami ranar idi sai kawo hadisin ruwayar ishaq bin sa'id bin amr bin sa'id bin al-as عن أبيه رضي الله عنهما وفيه أيضا عن إسحاق بن سعيد عن ابن عمرو بن العاص عن أبيه رضي الله عنهما قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو قال صالح قال من أصابك قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل. An karbo daga Ishaq ibn Sa'id bin Amr bin al-As daga mahaifinsa qala yace dakhala al-Hajjaj bin ala ibn Umar Hajjaj bin Yusuf bin Yusuf al-Thaqafi yazo wajen Abdullahi ya shigo wajen Abdullahi dan Umar lokacin Abdullahi dan Umar ba shi da lafiya yana cikin rashin lafiya ta cutar ajali sakamakon wani abin nan da aka soke shi da shi mai dafi kuma ana tunanin shi Hajjaj bin Yusuf shi ya bada wannan umarnin akai haka saboda yana daga cikin wanda yake gaya wa Hajjaj gaskiya Abdullahi dan Umar yana daga cikin wayanda khalifa na lokacin yace lalle ya dinga sauraron nasihohin su kuma ya dinga sauraron umarnin sun bashi shi Hajjaj da aka sai zamanto yana ganin Abdullahi dan Umar yana shigan masa hanci da haka aka ce wani daga cikin mutanen sa ne yaje ko dai ya sa akan hanya ko kuma ya soki Abdullahi dan Umar a kafar sa da ainihin wato mashi kuma mashin wato akwai dafi a jikin sa wanda wannan ita ta kwantar da Abdullahi dan Umar yayin jinya kuma shine ya zama dalilin ainihin wato rasuwar sa to lokacin da Hajjaj ya zo duba Abdullahi dan Umar qala yace wa ana indahu yace ni kuma lokacin ina wajen Abdullahi dan Umar faqal sai Hajjaj bin Yusuf yake tambaya ta kaifa huwa yaya mai jikin kuwa qala sai mai ruwaya yake cewa Salih yace da sauki jikin sa to bayan ya karasa inda Abdullahi dan Umar yake qal sai yake tambayar Abdullahi dan Umar shi Hajjaj bin Yusuf man asabak wane ne ya soke ka waye ya ji maka wannan ciwon tunda kamar yanda na gaya muku yanda kissar ta taho kenan sukar sa akai da mashi kuma mashin nan akwai ainihin wato dafi a jikin sa wane ne ya soke ka qal amsa da Abdullahi dan Umar ya ba Hajjaj sai ya ce asabani man amara bi hamli silah yace wanda ya umarni da a dauki makami fi yawmin la yahillu fihi hamlu a ranar da baya halata dauki makami shine wanda ya soke ni waye ya soke shi kenan abin da yace kenan domin an ce abin ya faru ne ko Amina lokutan dai aikin hajji din nan ne waye ya soke ka waye ji maka cewa yace wanda ya bada umarni a dauki makami a ranar da manzon Allah ya haramta ya ce kana dauki makami amma shi ya bada izini aka dauki makami to shine ya soke ni mahallu shahid dai na wannan hadithin shine ba a daukan makami a tafi da shi masallaci ko a tafi da shi sallar idi karamar sallah ko babbar sallah Allahumma sai dai in akwai wani abu da ake gudu wanda zai faru wanda yake na makiya to wannan saboda kariya ana iya dauka wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam mukhalafatu tariq canza hanya fir rujui wajen dawowa yawmal eid ranar idi nadban shi ma wannan mustahabi ne idan ka tafi masallacin idi to in zaka dawo sai ka dawo ta hanyar da ba ta nan ka tafi ba wannan yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tafi to ba ta hanyar da ya tafi yake dawowa ba yana canza hanya wa fi sahih al-bukhari an jabir radiyallahu anhu qala hadithi yazo cikin bukhari daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kana yawmu eidin idan aka ce ranar idi tazo to in ya tafi sallar idi khalafa tariqa yana canza hanya in ya tafi ta wannan hanyar to sai kuma ya dawo ta wata hanya ba ta wannan hanya din ba wannan hadithin akhrajahu al-bukhari fi kitabil eidain a cikin babun man khalafa tariqa idza raja'a yawm al-eid sai kawo wannan hadithin na Jabir dan Abdullah wa min sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam na daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam al-bad'u bis sala a fara sallah yawm eidin nahari ranar idin babbar sallah wujuban wajibi a fara yin sallah qabala an-nahari kafin layya kafin mutun ya fara soke dabbar ko ya yanka dabbar sa ta layya, to lalle sai an fara yin sallah, sallar idi ake farawa sannan layya. Wa fi sahih al-Bukhari, hadisi ya tabbata cikin Bukhari, an al-Bara, daga Bara'u dan Azib, Allah ya kara masa yadda, qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yakhutubu, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin khutba. Faqal, a cikin khutbarsa sai yake cewa, inna awwala ma nabda'u min yawmina hadha an nusalliya thumma narji'u fananharu faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana khutba, a khutbarsa sai yake cewa, inna awwala ma nabda'u bihi, farkon abinda zamu fara da shi, ko farkon abinda muke farawa da shi, min yawmina hadha, a irin wannan ranar, an nusalliya, shine mi sallah, sallar idi ake farawa. To bayan mun idar da sallah, thumma narji'u, sannan sai mu dawo gida, fananharu, sai kuma mu soke dabban mu ta layya, ko mu yanka ragon mu na layya. Faman fa'ala dhalika, duk wanda ya aikata haka sai da yaje sallar idi, yayi sallah ya dawo, sannan ya jawo ragon sa ya yanka, faqad asaba sunnatana, lalle kam ya dace da sunnar mu, ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi cikin Kitabul Idain, babu sunnatul Idain li ahli al-Islam. Sai kawo wannan hadisi na al-Bara'u bin Azib, akwai wani baffan Bara'u bin Azib, Abu Burda bin Niyar, ranar sallar idi shi kawai yana da ragonsa, da ya tashi kawai sai ya fada, da sassafe yana tashi sai ya yanka ragonsa kawai, aka gyara kayan ciki ma yayi hani'an, sannan kawai yayi wanka ya tawo masallaci, yana zuwa ya ji manzo Allah ya khutba, ya ce tabdi jan ai ya mu aikin Allah, ni kuma kaga yau na hannu riga na yanka ragona, na yanka saboda na san dai kawai yau yawma aklin wa shurbin wa zikrillah, yau na san rana ce ta a ci a sha ai hani'an kuma a ambaci Allah, da haka ni kawai ina tashi da sassafe ina fitowa daga masallaci bayan asuba, kawai na zabba haragona kawai aka gyara shi ma ni an mun farfesu hanna diba, sannan na tawo masallaci. Ya kenan manzo Allah ce shatuka shatu lahamin, yace to dai ragonka ka ci balango, yace lalle kam ka sani wannan ba lai yake ba, yace to ya ma'aikin Allah fa inna indana anaqan, yace muna da wata yar karamar akuya bata isa yanka ba, gaskiya karama ce, to wannan rago dai na riga na yanka shi, kuma an ce layya ta bace ba, shin ko zan iya yanka wannan dan karaman dan akuya din ko abin nan? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ka je ka yanka, amma wannan kususiya ka ce kai kadai, banda kai kada wanda ya yanka dabba da bata isa layya ba. An fahimta? Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yanka dabban layyarsa kafin a sako daga sallar idi, to lalle ya sani ba layyaye ba, fal yazbaha wato ukhra makanaha, ya yanka wani ragon a madadin wancan, wancan kan ba layya bace. Da haka kaga wannan ya nuna maka ashe layya ana yin ta ne bayan an sako daga sallar idi. Shi yasa malaman fiqhu kaman ka karanta iziya, za ka ga aka ce idan a ƙauye kuke kuma ƙauyen ku ba a yin sallar idi, sai dai ku tafi wani ƙauyen, yan kananan ƙauyuka ne, kana so kai layya, to ya za a yi? To shi ma sai mu ce inda mai iziya ya riske wannan lokacin kila zai faɗi wannan hanyar, tunda ana faɗa a radio karfe kaza za a yi sallah guri kaza, kuma ma za ka ji a radio wani ma an sa program din live, har sallar har sakowa daga sallar idi da huduba da komai duk an sako ana ta yi. To a wancan lokacin babu, idan kuka zamanto babu ainihin wato a limamin idi a ko kuma ba ku da idi a garinku, to ya za ku yin, za ku yi layya? Sai mai iziya ya ce kai kin kirdadan garin da yake kusa da ku karfe nawa za su yi sallah? Idan kuka yi kirdado kila kana iya bari sai tara ko tara da rabi, kana ganin kaman yanzu dai tunda an ce sallar idi nan da wuri-wuri ake yin ta, ku garinku babu masal ba a idi, saboda ba ku da yawa, ba ku da masallacin idi. To saboda haka sai kai kirdadan garin da yake kusa da ku, kaman karfe nawa kuka ji labarin za su yi sallah, da lokacin yayi kun tabbatar kaman yanzu an idar da sallah, sai ka kamo ragonka ka yanka.
dan karka samu wancan matsalar ta kayan karagon da za a ce ba dai ya kai ba da kaga kenan daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine a fara yin sallar idi bayan an dawo daga sallar idi sannan sai kuma ayi layya wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru ayyama minan dubura salawati nadban yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yin kabarbari a ranakun zaman mina dubura salawat bayan salloli nadban wannan shi ma mustahabbi ne an so haka ranakun da ake zaman mina a ranar sallah ranar 1 ga 10 ga wata 11 ga wata 13 ga 12 ga wata har zuwa 13 ga wata ayyamu minan kenan ranakun da ake ainihin wato zaman mina to ana so a dinga yin kabarbari a dinga kabarbari a cika garin mina da ainihin wato kabarbari wa fi sahih al-bukhari hadisi yazo cikin bukhari kana ibn umar radiyallahu anhuma billahi dan umar ya kasance yukabbiru bi minan yana yin kabbara a mina tilkal ayyam a wadannan kwanakin na zaman mina wa khalfa salawat sannan yana yin kabarbari a bayan sallolin farilla wa ala furushihi zaka samu Abdullahi dan Umar yana yin kabarbari koda yana zauna akan shimfudarsa wa fi fustadihi ko yana cikin ainihin wato rumfarsa fustad wato baitun yuttakhadhu min ash-sha'r ko kuma fustad al-jama'atu min an-nas fustad shine ko dai ka ce rumfa irin ta wancan lokacin wanda aka yi ta da gashi ko kuma ka ce jama'a daga cikin mutane da haka ko ka ce Abdullahi dan Umar yana cikin mutanansa yana ko almajiransa yana yin wannan kabarbari ko kuma ka ce yana cikin hema wato irin hemomin nan na mina yana cikin rumfarsa zaka jiyo shi kabbara yake wa majlisihi da gurin zamansa wa mamshahu a tafe Abdullahi dan Umar zaka dinga jin su yana kabbara a waɗannan ranakun wa tilkal ayyam jami'an da waɗannan ranakun gabaki ɗaya zaka duk inda Abdullahi dan Umar yake a zaune a kwance a tafe yana shi kadai yana cikin mutane zaka same shi yana ta yin kabarbari saboda wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a yawaita kabarbari a cikin ranakun zaman mina wannan hadithin asar din Abdullahi dan Umar yazo cikin kitaba wato littafin Bukhari kitabul idain babu at-takbir ayyama minan wa idha ghada ila arafa wa kana ibn umar yukabbir wa kanat maimunatu tukabbiru yawman nahar maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta kasance tana yin kabarbari ainihin wato yawman nahar ranar babbar sallah wa kana an-nisa'u yukabbirna khalfa aban ibn usman sannan har mata su ma sun kasance suna yin kabbara a bayan aban ibn usman wa umar ibn abdul aziz da umar dan abdul aziz layaliyat tashrik a dararen da ake ainihin wato ayyamu tashrik ranakun yanyane ranakun da ake ranakun layya din nan da wato 11 12 13 ana kiran su ayyamu tashrik ma'ar rijal tare da mazaje fil masjid a masallaci bayan salloli duk zaka dinga jin ana kabarbari to zaka ji cewa kabarbarin shin yi za a dinga yi ana fada ma'ana liman ko ladan yana fada mutane suna bin sa ko kuma kowa shi kadai zai yi to in muka shiga can wajen babin da ya shafi bid'o'i zaka ji abinda ya dace da sunna shin ayi kowa yayi nasa shi kadai ko kuma a dinga wani ya dinga yi mutane suna bin sa kamar yanda zaka ga wasu masallatan ana yi wannan kabarbarin da ake yi bayan sallar idi a zahar la asar magariba isha asuba a dauki kwanaki ana yi to zaka ji wani liman shine yake Allahu akbar mamu suna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd walillahi alhamd to zaka akwai wanda yana ja mamu suna amsawa to wannan shine daidai ko kuma a kyale liman yayin nasa ladan yayin nasa zakara shi ma yayin nasa sauran mamu su ma kowa yayin nasa to wannan zaka ji insha Allah an shigo bayanin game da abin da ya shafi waɗannan kabarbari din a sunna ko a bid'a ba intaha bayanu dariqi sunnatil muhammadiyyati fi babi salatil eidain ala sabili tanbihil uqala la ala sabili al-ihsa anan ne bayani ya cike game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam game da sallar idi guda biyu dan da a jawo hankali da fadakar da masu hankali din ba dan a dinga lissafa ko a dinga kirga kurakurai da laifukan da mutane suke aikatawa ba insha Allah za mu tsaya anan sai mu tashi albida'u fi salatul idain abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah shi yafe mana na'am na'am game da kabarbari lokacin tafiya idi shi ma yayi daidai da sunna kowa shi kadai zai dasa duka ai wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat da kuma wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat akwai ma'lumat akwai ma'dudat eh dan haka ana kabarbari wajen tafiya sallar idi malam bai kawo wannan ba amma akwai wannan din insha Allah la fada yau ana fadi darasi ne na 38 darasi na 38 riga ta tambaya ma an sa tambaya bata fito ba sosai amma dai abinda na fahimta a cikin ta addu'a yake nema cewa dan uwa su sashi a cikin addu'a yana aikata wani kuskure ko laifi sai yayi alƙawarin zai daina kuma sai ya sake dawowa to akwai hanyoyi mun taba ba da shawara ga wani wanda ya rubuto irin wannan tambayar game da yanda mutun zai kauce ko kuma ya zamanto Allah ta'ala ya raba shi da aikata wani laifi daga ciki shine dai mutun ya zamanto yana yin salloli a cikin jami'i kar ya yadda sallah ta dinga kufce masa ya zama duk yanda zai yi ko me yake yi ko da yana cikin yanayin laifi din ne ya zamanto yana kokari ya ga cewa ya katse ya je yayi sallolin nan guda biyar a cikin jami'i mutun yana salloli guda biyar a cikin jami'i da izinin Allah duk laifin da yake yi zai daina sannan kuma mutun ya nisanci gurin da yake yin laifin wasu abokai ne waɗanda yake da su masu yin irin wannan laifin to ya canza wasu abokan wannan zai na daga cikin abin da zai taimaka masa kuma yayi addu'a din kuma mu ma zamu ci gaba da taya shi addu'a Allah madaukakin sarki ya raba shi da waɗannan laifuffuka din da yake aikatawa mu ma Allah madaukakin sarki ka raba mu da laifuffukan da muke aikatawa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am na'am na'am